This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mustala Faruk sanye ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare na yau Alhamis 13 ga watan Maris shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manazartan lamuran siyasa a Najeriya na ci gaba da hasashen yadda siyasar kasar za ta iya kasancewa bayan sauya shekaru wasu manyan 'yan siyasa ciki har da tsohon gwamna Nasiru El-Rufa'i zuwa jam'iyyar SDP.
Za a yi wani abu da ake kira accord. Accord shi ne a kawance na wanda zai kai ga an ci zaɓe. Ba wai maja ba ta yadda wata jam'iyya za ta narke a wata jam'iyya.
To idan mun buɗe layukanmu na tarho kuma muna so ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon yadda manyan 'yan siyasa ke canje-canjen jam'iyya da kuma irin tasirin da zai yi a zaɓe mai zuwa. Lambar ita ce 202-980-6850. Amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya. Amma kafin nan bari mu fara da wato labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum mai saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana goyon bayansa ga shawarar tsagaita wuta da Amurka ta gabatar don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. To amma ya jaddada cewa ya kamata a fayyace komai dalla-dalla. Mun amince da shawarar kawo ƙarshen yakin, amma mun yi hakan ne bisa fahimtar cewa sai da yakin zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa da kuma kawar da tushen rikicin, abinda Putin ya gaya ma manema labarai kenan ranar Alhamis a birnin Moscow. Ya ƙara da cewa watakila ya kamata in kira shugaba Trump tattauna. A fadar White House dai Trump ya ce zai zama wani abin takaici matuƙa idan Rasha ta ƙi amincewa da ƙoƙarin da Amurka ke yi na kawo ƙarshen yaƙin. Yau Alhamis, wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci wasu cibiyoyin gwamnatin Amurka 6 su maida dubban sabbin ma'aikatan da aka sallama a matsayin wani ɓangare na tankaɗe da rairaya da ake a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Hukuncin da wani alƙalin kotun gunduma William Alsup ya yanke a baya a San Francisco ya shafi ma'aikatar tsaron Amurka da ma'aikatar kula da wato tsafin sojoji da ma'aikatar gona da ma'aikatar makamashi da ma'aikatar cikin gida da kuma ma'aikatar kuɗin Amurka. Alsup a watan jiya dai ya dakatar da ofishin kula da ma'aikata daga bayar da umarni ga cibiyoyin gwamnati su sallami sabbin ma'aikata. To amma a lokacin ya kasa bayar da umarnin a mai da su bakin aiki. Shugaban Taiwan Lai Ching-te ya faɗi yau Alhamis cewa China ta zurfafa take-takenta na neman yin katsalandan da tasiri a wannan tsibiri mai bin tafarkin demokaradiyya. Yana mai shan alwashin ɗaukar matakan daƙile yunkurin China na abin da ya kira haɗe Taiwan. Taiwan na zargin China da zafafa atisayen soji da ƙaƙaba ta kunkuma na cinikayya da kuma ɗaukar matakan shishigi kan tsibirin a 'yan shekarun nan don tilasta tsibirin ya amince da ikirarin China na zama mamallakiyarsa da yake magana da manema labarai bayan ganawa da masu wato wasu manyan jami'an tsaro. Lai ya ce China na morar tsibirin Taiwan wato tsarin tsibirin Taiwan na demokaradiyya wajen janyo mutane da yawa a jika ciki har ma da wasu kungiyoyi masu aikata manyan wato laifuka da wasu 'yan jarida da wasu manyan jami'an 'yan sanda da ke yanzu aiki da ma waɗanda suka bar aikin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ofishin jakadancin China a New Zealand ya zargi babban jami'in leƙen asirin ƙasar da share ƙarya bayan da ya yi gargaɗi kan barazana ga tsaro da karuwar tasirin China ke yi a yankin na Pacific. A wani jawabi a Wellington makon jiya, Director General na hukumar leken asirin New Zealand Andrew Humpton ya ce mai da hankali kan tattalin arziki da manyan laifuka da ake yi a tsakanin kasashe ya bude kofa ga China ta rattaba hannu kan wasu muhimman yarjejeniyoyi da kasashen waɗanda suka danganta haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro. Waɗannan kalaman sam basu da tushe, duk kage ne kawai, kuma hakan ya da labaran ƙarya ne a cewar ofishin jakadancin China wato China a Wellington. A ƙarshe, bayan da aka kashe ɗaruruwan mutane a yakin gaba a Syria, a yankin gaba a Syria a makon jiya, mazauna wuraren na cewa kiraye na a dau matakin adalci na iya baima gwamnatin ƙasar damar cimma natsuwa. To amma masu nazarin al'amura na cewa matsalolin jinkai na kasar na da ruta wato matsalar tsaro. Basan Mahana wanda ke tare da ƴaƴansa wato biyu da safiyar ranar Juma'a lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo gundumar su ta Jabale ya faɗa da harshen Larabci cewa
يعني احنا رفضنا انه نطلع من بيتنا الوحيد يعني انا وابن عمي وعائلتي
yace mun kifi cewa daga gidajen mu yalaina da kawuna da ni kaina muna nan mun shiga wato sun shiga gidana suka kashe kawuna da mutanen wasu iyalai biyu sun wawushe gidan mu suka kuma yi barazanar fulle kawunan mu sun kwashe komai ciki har da kuɗi da motoci. Shi kuwa Charles Lister, wani manazarci a cibiyar nazarin gabas ta tsakiya, ya faɗi a ƙarshe wato harshen Turanci cewa
a lid was I think quite surprisingly put on a boiling pot.
Yace abun mamaki tun ma a ranar 8 ga watan Disamba aka kai ashana kusa da wuta. Hasali ma abun al'ajibi ne da aka dau lokaci mai tsawo haka kafin wani abu ya faru. Ma'ana kafin wani abu ya zunguro duk waɗannan munanan ƙiyayya da zace-zace.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, manazarta lamurin siyasa na ci gaba da hasashen yadda siyasar kasar za ta iya kasancewa bayan sauya shekaru wasu manyan 'yan siyasa ciki har da tsohon gwamna Nasiru El-Rufa'i da Meju Hamza Al-Mustafa mai murabus zuwa jam'iyyar SDP. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya tattauna da masanin shari'a kuma mai fashin baki kan lamurin siyasa barista El-Zubair Abubakar.
Yana son ya kawo wani irin rarrabuwan kai a jam'iyyar APC in lokacin zaɓe ya yi, da tunanin cewar watakila in suka yi wannan haɗakar zai iya kawo tarnaki ko kuma kaye ma ga jam'iyyar APC. Ba za a ce bai da tasiri ba. Mutumin da ya gwamna lalle yana da mabiya, kuma duk inda aka kai ga kin Ahmad El-Rufa'i ba za a ce bai da mabiya ba. Mabiyan kuma za su taso ne yawanci daga waɗanda suke tsammanin cewar wannan gwamnan ya butulce mashi ne. Wannan butulci shi ne za su yi amfani da shi ainun wajen yin campaign, kuma zai yi tasiri ainun ga mutane da yawa. Duk da cewar jam'iyyar APC tana da kuɗi a hannunta, amma za a ɗan samu naƙasu daga ɓangarenta.
Amma barista wasu suna cewa kamar ya yi abin mamaki da aka ya ɗauko sabuwar jam'iyya mai kun zuwa wadda take da mutane.
Gaskiya ne, abin da yake nufi yana son ya yi wani abu ne da Turawa ke kiran shi divide and rule. In ya shiga jam'iyyar PDP, wato jam'iyyar PDP wajen shi kamar jam'iyyar APC ce, saboda mutanen da suke jam'iyyar PDP a irin ɓatawa da ya yi da su lokacin da yake gwamna, zai sa da yawa daga cikinsu musamman shugabannin jam'iyyar zai yi wuya su ce sun yarda da shi. Ko da sun karɓe shi a matsayin ɗan jam'iyya, mabiyansu da yawa ba za su taɓa yarda da tafiyar El-Rufa'i a jam'iyyar PDP ba. shi yasa aka yi wannan lissafi. Lissafi ne da ta taso watakila ba daga gare shi ba, daga hadakar da suke yunkurin yi da wasu manyan jam'iyyun adawa a sama, saboda a shiga jam'iyyar da ba kiyayya a ciki, wanda kuma zai kawo tarnaki ga jam'iyyar APC. In ya so in tafiyar ta yi kyau kamar yadda suke tsammani, sai a zo a ce an yi hadaka na zaɓe da wasu jam'iyyu har da jam'iyyar PDP.
To wannan kuna ganin barista kamar sabuwar hadaka za a irin yadda aka yi na APC da sauran jam'iyyu?
A'a, ba zai zama. Ka san akwai abin da ake kira maja, akwai kuma abin da ake kira accord. To abin da su za su yi accord ne. Accord shi ne a ce lokaci yanzu an samu za a yi zaɓe a 2027. Sai jam'iyyar SDP a ce ba ta da ɗan takarar gwamna, to sai a ce mabiyanta gaba ɗaya su zaɓi jam'iyyar PDP. To kaga wannan shi ne divide and rule. An raba kawunan mutane, tunda mutanen da za su shiga SDP yanzu mutane ne da za su fice daga jam'iyyar APC, wasu kuma za su fice daga wasu jam'iyyu. Amma in aka zo za a yi wani abu da ake kira accord. Accord shi ne a ƙawance na wanda zai kai ga an ci zaɓe. Ba wai maja ba, ta yadda wata jam'iyya za ta narke a wata jam'iyya. Wannan accord da za su yi abinda suke hangowa kenan, ba na narkewar jam'iyya ba, a'a, na haɗin kai kawai don zaɓe.
Ba kwa ganin ko ila a ce lokaci ya ƙure?
A'a, maja ne lokaci ya ƙure mashi, amma accord lokaci bai ƙure ba. Jam'iyyun adawan ma gaba ɗaya za su iya accord har yanzu. Accord ɗin ma ko ya kai shekarar baɗi za su iya yi, amma maja shi ne ba za su iya ba. Saboda maja yana buƙatan sai an narkar da jam'iyyun cikin jam'iyya ɗaya, sai an fidda logo, sai an canja suna, duk wasu takardu waɗanda suka jibinci jam'iyya sai an canja su. Shi kuwa accord kawance ne kawai, za a ce jam'iyyar mu ta, za a ce ƴan jam'iyyar APM menene SDP yanzu su zaɓi ɗan takara misali na PDP, ba don komai ba, don kawai ana son a kada jam'iyyar APC. To kaga wannan ba maja bane, kawance ne kawai, ba hadaka ba.
Isa Lawale kare kenan a tattaunawar su da masani shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa, barista El Zubair Abubakar. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. baya ga wannan ma ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu ga shirinmu na gaba.
Sararo, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi zai yi nazari akan alfanun bola da kuma taron Powering Africa karo na 10 wanda ya gudana a birnin Washington a makon da ya gabata. Madalla. Matsalar leda da bola ya kasance cikin abubuwan da masana suka alakanta da matsalar gurbatar muhalli mai taka muhimmiyar rawa a fannin dumamar yanayi. Sai dai a wani bangaren kuma ana iya maida bola wata hanyar samun kudaden shiga, a cewar injiniya Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energy dake Kaduna.
Bolar da ake da ita a Kano, za a iya sarrafa bolar da faɗin a tantance su, a fidda kayakaman kayan abinci wanda ake kira organic waɗanda suke ruɓewa, a tantance su, a fidda su daban, a fidda kayan gwangwani da abin da su ma fidda su daban, a fidda takardu daban, a fidda leda ɗin nan dai ga su nan ko ina leda kake gani su ma a fidda su daban. To waɗannan duk suna da amfani. Kaga leda nan za a sarrafa su, ababa da su daban-daban, wannan ma za a magana kan sarrafa leda a wani lokaci nan gaba. Sannan da kayan abinci da kayan da suke riba duk gaba ɗaya a haɗa su, kaga dai taki ne, za a iya sarrafa su zama taki, kuma za a iya da farko ma a haɗa su a yi abin da ake kira biodigester, wato wanda za a haɗa su ne su ruɓe hayaƙin da yake fitarwa, wato hayaƙin methane, za a iya amfani da shi ma wannan wajen samar da makamashi. Kinga in bolan ma gaba ɗaya ya zama arziki kenan, ya zama abin nan jari kenan, babban jari ma kuma.
batun haɗin gwiwa da ƙasashen Afirka don inganta tsarinta na samar da wutar lantarki da zimmar bunƙasa tattalin arzikinta domin rayuwar al'ummarta ya inganta. Shine makasudin wani taro na wuni biyu da aka gudanar a birnin Washington tsakanin ranar 6 zuwa 7 ga wannan wata mai ci na Maris. Shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na Kano KETCO, Abubakar Yusuf, ya kasance cikin mahalarta taron kuma ya yi bayani akan mahimmancin taron.
Kamar yadda aka sani Afirka musamman ma Najeriya muna da bukata na inganta harkar wutar lantarki. Wannan taro ne da aka tsara shi inda mutane daga Afirka suka zo domin a tattauna matsalar wuta na Afirka, sannan kuma a ga yadda za a haɗa ƙarfe da ƙarfi tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka domin a inganta samar da wutar lantarki a wannan nahiya tamu ta Afirka. Sannan kuma a ga yadda za a haɗa hannu sosai da sosai domin a fitar da Afirka daga rashin wutar lantarki.
A nasa ɓangaren kuma, sakataren makamashi na Amurka Chris Wright ya ce burinsu shine kulla dangantaka da ƙasashen Afirka da zimmar taimaka mata ta inganta tsarinta na samar da wutar lantarki.
Africa has enormous natural resources, and we've had years of Western countries, including my own, shamelessly saying,
Africa tana da ɗimbin arzikin ma'adanai. Kuma tsawon shekaru ƙasashen yamma sun yi ta hana Afirka inganta gawayin kul. A cewar su yana da illa. Gawayin kul ya kasance tushen samar da makamashi mafi girma tsawon shekaru 100. Gawayin kul ne ya sauya duniyar mu, kana ya yi sanadin inganta ta, ya yi sanadin tsawaita shekarun da ake tsammanin mutum zai yi a raye, sannan ya samar da damarmaki. Kana gawayin kul zai kasance tushen samar da makamashi mafi girma a faɗin duniya shekaru aru-aru masu zuwa. Wannan ba tsari bane, wannan ba muradi bane, wannan gaskiya ce kawai. Ku yi nazari, ku duba abin da ke faruwa a duniya. Idan muka waiwaya shekaru 15 da suka wuce, mutane biliyan ɗin ƙarshe da suka kasance babu wutar lantarki, amma yanzu suna da shi. Babban tushen da ya samarwa mutane lantarki a karan farko shine gawayin kul. Sai dai kuma al'amarin ya bambanta a wurare daban-daban. Idan bambanta ba, mun kauce hanya ne a sanadiyar yadda muka damu da batun matsalar sauyin yanayi. Wannan matsala ce a zahiri. A sanadiyar ƙona sinadarin carbon da muke yi, an samu ƙaruwar sinadarin carbon dioxide da kaso 50 a cikin muhalli, wanda yake zuke sinadarin infrared da hankali ya kai ga haifar da matsalar ɗumamar yanayi. Wannan gaskiya ne. Amma idan aka yi la'akari da alƙaluman sauyin yanayi, sannan aka yi nazari akan tattalin arziki da ya shafi sauyin yanayi, za ku fahimci cewa ko kusa ba abu ne mai yiwuwa a ce sauyin yanayi ya kasance cikin abubuwa biyar da suka fi zama matsala a duniya.
That technology evolution will ultimately drive down greenhouse gas emissions, but maybe
ya kamata mu fahimce shi, mu yi nazari akan shi. Shi gaban da aka samu a fannin kimiya zai iya magance gurbataccen iskar da ake fitarwa a cikin muhalli, amma wai a ce ya kasance ginshikin wani tsari, baya ga kasancewa wani yunkuri na durƙusar da Afirka don neman kuɗaɗen shiga ko zuba jari domin a juya ta yadda ake so. Yana yin illa a cikin al'ummominmu. A ra'ayina, abin da muke so mu tattauna a kai shi ne, wasu amsoshi Afirka take bida, mecece alƙiblar da ta dosa, da arzikin da Allah ya muku, sannan ta yaya za mu samu haɗin gwiwa tsakanin mu da ku. Ba mu zo mu faɗa muku abin da za mu ke so ku yi ba. Muna neman haɗin gwiwa ne da ƙasashen Afirka ta yadda zai taimaka muku tsarin samar da makamashin, tsarin ku na samar da makamashi, da kuma yadda za ku inganta rayuwar al'ummomi. Shugaban KETCO Abubakar Yusuf bai sallama da mu ba, sai da ya dora da bayanai akan jawabin Wright.
Kamar yadda shi sakatare na Amurka yi bayani dangane da wutar lantarki, ƙasar Amerika tana so ta ga yadda za ta taimakawa ƙasashen Afirka a harkar wutar lantarki. Akwai masu saka hannun jari da kuma masu ba da kuɗaɗe iri-iri domin a inganta wutar lantarki a Afirka. So an zo an haɗa mutane a wannan guri ne domin a tattauna, sannan kuma a haɗa kan waɗannan kamfanunuka da kuma kamfanukan da suke samar da wutar lantarki a ƙasashen Afirka har da Najeriya ma, domin a samu wannan inganci din, kuma su shigo da kuɗaɗe a yi ayyuka iri-iri, ayyuka da dama wanda za su inganta wutar lantarki a nahiyar Afirka. Ya, kamar yadda muka gani, gaskiya akwai tsare-tsare masu muhimmanci, musamman ma ƙasar Amurka tana a tsaye take kuma a shirye take ta ga ta inganta harkar wutar lantarki a Afirka, domin a samar da ayyukan yi, inganta lafiya, makarantu su samu wutar lantarki, masana'antu su inganta, a samu ayyukan yi. So ƙasar Amurka a tsaye take, musamman ma a wannan lokaci na wannan sabon shugaban ƙasa na Amurka, domin a tabbatar da an samu wannan partnership din tsakanin Amurka da Najeriya wajen inganta harkar wutar lantarki.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona wa Mayinan Dudu da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.
Kuma dalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka ce maudu'in mu ne, shine muna son jin ra'ayoyin naku ne kan yadda kuke kallon canje-canjen shekara da manyan 'yan siyasa suke yi a Najeriya, da kuma irin tasirin sa ga zabe mai zuwa. Lambar da za ku kira kamar kullun ita ce 202-980-685-0, amma a fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya. Muna da kiranmu na farko daga Nasarawa. Wa ke kan layi a Nasarawa? Hello, na Nasarawa, kana tare da mu? Hello? Yanzu ina ganin na Nasarawa nan mun rasa ka? Sai a yi kokari a sake gwadawa ko a dace. Kamar yadda muka ce, za a kira ne domin a bayyana ra'ayi dangane da yadda kuke kallon yadda manyan 'yan siyasa suke sauye-sauyen jam'iyya, musamman a duk lokacin da aka tunkari zaɓuka, ko kuma ake hasashe, ko kuma ake neman wato yin wani sauyi a abin da ya shafi sha'anin shugabanci da kuma zaɓe. Lambar da za a kira mu, kamar yadda muka faɗa, ita ce 202-980-685-0, amma kada manta a fara saka alamar tarawa da ɗaya, sa'annan sai a zubo lambobin, sannan sai a kira. Insha Allahu za mu ɗauka domin a bayyana ra'ayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wa muke tare da shi a kan layi.
Kana tare da Dan Ladino wanda daga jihar Taraba, Najeriya.
To madallah, menene ra'ayinka akan abin da muka faɗa?
Ra'ayina shine, ni ra'ayina a ganina, su masu yawan ta cewa sun canza sheka, ba wata aba bace illa gurɓatattu, wasu daga cikin gurɓatattu ne kawai arewacin Najeriya waɗanda ke ci da bazan talaka, domin yanayin yadda suke tsammanin shugaban ƙasa zai kasance ba su ga haka ba. Suna bukatan a yi ta la'antarsa a game da hawan farashi, amma kuma sai ya kasance an fara samun canji, wadda mu alhamdulillah mun gode Allah, muna masa fatan Allah ya sa ya kasance fiye da haka.
To amin, to muna godiya kwarai. Bari mu je jihar Kaduna, garin gwamna. Wa ke Kaduna? Wa muke tare da shi a Kaduna? Hello, wa muke tare da shi a Kaduna?
Alhaji Musa Garo ke magana daga Kaduna.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To alhamdulillah, wannan batu da kuka dauko Malam Faruku, gaskiya al'amari idan muka dauki ta magana ta gaskiya, wannan siyasa da jam'iyyu da ake na manyan 'yan siyasa, gaskiya suna neman kamar mu fita ne, saboda yanayin ita kasar yanzu, kaga misali yau an ce a jam'iyyar adawa, da babban jam'iyyar adawa, an tura wasu manya-manyan jigajigai su ya su kashe wannan jam'iyya. To kaga dole al'umma su yi kokarin da za su kawo wa kansu mafita abin da ya dace. Ashe ne muku mata alkhairi, Alhaji Musa Garo, tashi lafiya, na gode.
To madalla, muna godiya kwarai Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi da ka bayyana. Kamar muna da wani akan layi, wake kan layi. To muna dakon kiranku ko kuma muna da alama akwai tangardan na'ura wadda muke kokarin baiwa masu hakuri, masu sauraron mu hakuri bisa ga wannan tangardar da ake samu a yau, wanda abu ne wanda ba sabon ba, amma insha Allah idan abubuwa suka daidaita to za mu ci gaba da. Masu sauraron mu, muna fatan za ku yi mana aikin gafara saboda na'urar tamu ta sadarwa wato ta dan hadu da jarabawa ko kuma wato ta dan hadu da ban sani ba, ko ita ma azumin ne ya kama ta, to ban sani ba. Daga Malam Musa Garo dai ba mu sake ganin wani, amma dai ina ganin kamar muna da wani akan layi. Wa muke tare da shi akan layi? Hello, wa ke kan layi? Na'am.
Yanayin network ɗinmu ne kaman ya samu matsala, don haka abin yazo ya samu wannan damuwa.
Okay, to madalla.
Matsalan network ɗin ne.
Allah sarki, to.
Matsalan network ne. Ya samu matsaloli ne, don haka abin ya samu wannan matsala ɗin.
To madalla Malam Musa Garo, gare da ka tunatar da mu, to ashe.
Ka samu wannan matsalolin, don mutanen masu da kira tana ta magana cewa duk gasa kira ne.
Allah sarki, to muna ba mutane hakuri duk da ashe matsalar ba daga gare mu bane daga. Na'am. To madalla, to kamar yadda muka fada sautari sai kaga idan aka tunkari Malam Iro, kamar yadda muka sani wannan ita kanta jam'iyyar APC a irin haka ne za a ce kaman ta danyo abin da ake kira kawance, kamin ta sami irin daurewa kan kujerar mulki daga jam'iyyar PDP. Ya kana ganin wannan watakila shi ma wani sabon salo ne ko kuma wani mataki da za a dauka makamanci irin wancan kenan a Najeriya?
La shakka ka san daban Najeriya an santa da wato sauye-sauye a ɓangaren siyasa, inda abubuwan da ake ganin ba za su iya faruwa ba a wasu ƙasashe sai kaga sun faru a Najeriya. A bayan za ka ji ana zargin 'yan siyasar Najeriya da yawan ko rashin alƙibla ko yawan canza sheƙa da sauransu, sai ga shi yanzu a ƙasashe daban-daban haka na faruwa da dai sauran. Saboda haka kusan dai Najeriya ba za dai ka ce ga wata ƙasar da Najeriya ya kamata ta koyi da ita ba wajen ci gaba a ɓangaren siyasa, sai dai kawai zargin da ake mana na ko almundahana da sauransu, wanda shi ɗin ma yanzu kusan ko'ina a duniya akwai shi.
To madalla Malam Iro, saboda ƙarancin lokaci nan za mu ja birki a wannan wato shirin na wannan lokaci, sai dai muna ƙara ba da haƙuri ga masu sauraron mu musamman wanda suka yi ta ƙoƙarin kira saboda matsalar na'ura ba za su sami damar kira ba. Kuma kamar yadda muka faɗa, ba za mu sami damar kawo muku labarai a taƙaice ba saboda wato ƙurewar lokaci, amma muna godiya ƙwarai ga duka waɗanda suka sami dama suka kira da waɗanda suka kasance tare da mu. To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyina ne ke muku fata alkhairi a daidai wannan lokaci da muke kusantar wato karfe 5 daidai na yamma, wanda zamu ce kenan mu wani lafiya ko kuma ku kwana lafiya.